indaranka. Dabin wasu mutane da ake zargi da aikata mummunan dabi'a nan ta garkuwa da mutane ta cika har ma sun yi tozali da kuliya idan kuka biyo mu kwaji yadda suka karki. Mundunan 'yan sandan Kano ta yi holin wani korarren dan sanda da ake zargin ya jagoranci wasu katti zuwa aikata fashi da makami a wani salo na mai dokar bacci ya bige da gingidi. Wasu mutane sun yi kukan cewar wani alkali ya aike da dan uwansa gidan kaso babu laifin tsaye balle na zaune. Ku biyo mu don jin ko yaya al'amarin yake. Kamar yadda aka saba da sakonnin rayuwarku, za mu kammala shirin na yau. Waɗannan da ma wasu su na kunshe cikin shirin idan kuka biyo mu.
Hukumar ƙasa da tsare-tsare ta jihar Kano ta shirya tsaf sai an tsare tsumbure. Kowa ya zauna ba tsaka tsamin rigima ƙasa, don haka take gargaɗi a bi doka tare da ƙarin haske da kira ga duk wanda ya maka cuta ko almundahana a hada-hadar fulotai, walau dillali ko tsohon ma'aikacin hukumar ko kuma wanda yake tsaka da aiki a hukumar. A halin yanzu hukumar ta baka dama ka garzaya ga hukumomin ICPC ko hukumar EFCC ko kuma hukumar karɓar ƙorafi ta jihar Kano. Ka gaba da ƙorafinka, ita ko hukumar za ta kai kawo ka'in da na'in ba daur-daur don tantance gaskiyar lamari, domin tabbatar da cika shaidar ganin duk wani goga da ya gwanance wajen cika dake da ƙasar jama'a ya kwankwaɗi ruwan ɓacin rai domin zama izina ga 'yan baya. Domin kullum jihar Kano ƙarƙashin gwamna Ganduje ba shi da wani buri face sai sai ta Kano cikin fasalin sabon tsarin zamani. Kowa ya zauna lafiya ba rigima ƙasa. Da aka taimaka ka kasance ɗaya daga cikin masu taimaka hukumar wajen zaƙulobar gurbin mutane. Wannan saƙo ne daga babban sakataren hukumar ƙasa da tsare-tsare Muhammad Yusuf Danduwa.
Kai ga mu da samuwa kamfanin Lebo mai inganci.
Abba, wata sabuwar waya na gani a wajen kawaye na mai suna Lego.
Lego kuma?
Abba, kuma wayar kamfanin Lego yana da wayoyi kala-kala kamar D1 da D2 masu madannai. Kuma za a iya sauraron radio a fili P1 da kuma M7 masu ƙirar Android. Kuma suna da ingantattun batira, wannan ne yasa wayar Lego ta shahara a sassa daban-daban na duniya. Ana samun wayoyin Lego a kafutanin kasuwanninmu na sai da wayoyin hannu na jihar Kano.
Yata ta kaina, ai dole ne na faranta maki rai da wayar Lego.
Na gode Abba da ka siya mini wayar Lego.
Alhaji ya da alhaji tsofaffi har ma da 'yan mata.
Fada ta motsa
sai ma ranar 24 ga watan 3 shekara ta 2018 fadar rano ta ila autambawo za ta yi cikar kwari ta tumbatsa
da mashahuran manyan baki za su halarci rano domin shaida nadin sarautar da mai girma sarkin rano zai yi wa right honorable kabir alhassan rurin tirakin rano.
Za a yi nadin ne a fadar sarkin rano ranar 24 ga watan 3 shekara ta 2018 da karfe 11 na safe.
Manyan baki sun hada da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mataimakinsa Professor Hafiz Abubakar, shugaban majalisar dokokin jihar Kano Right Honorable Yusuf Abdullahi Atta,
da minister cikin gida Ibrahim Bello Dambazo, da SA Kau Sumaila, da shugaban jam'iyyar APC na jihar Injiniya Bashir Yahaya Karaye.
Kwamishinoni da shugabannin ƙananan hukumomi da daukacin 'yan siyasa gaba ɗaya kwata
zuwa shaidar nadin tarakin ranan Right Honorable Kabir Alhassan Rim, wanda mai girma sarkin rano Alhaji Dr. Tafida Abubakar ila zai yi masa
sanarwa daga shugabannin ƙananan hukumomin rano Tibiya da Gunsuri.
Samun katin ka na dindindin shine hanya ɗaya da zaka taka rawa wajen bada gudunmuwa ga ci gaban ƙasa. Kasance cikin rukunin masu kaunar ci gaban ƙasa, ziyarci ofishin bada katin zaɓe mafi kusa da kai domin kai ma ka mallaki naka. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron shirin Inda Ranka, wanda masu iya magana kan ce ka sha kallo. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, zan ja akalar shirin na yau, a don haka sai ku gyara zama. Shirin namu na yau zai fara ne da korafin wasu mutane waɗanda suka yi korafin cewa kotun shari'ar musulunci ta PRP da ke zaman takuna hudu ta aike da ɗan uwansu gidan kaso haka siddan. Tun da fari wata shari'a ce ta bashi ta je gaban alƙalin, kuma a ranar 22 ga watan Fabrairun shekarar 2016 kotun ta yi hukuncin cewa wanda ake ƙara Na'ibi Abdullahi ya biya mai ƙara kuɗinsa a kan duk wata zai rinƙa kai kuɗi naira 5,500 a ƙunshin shari'ar nan mai lamba 553 karan tsaye 2016. Sai dai mai ƙarar ya ɗauka ƙara zuwa kotun 'yan kaba, inda daga bisani alƙalan ɗauka ƙara suka yi watsi da ɗauka ƙarar. Amma abin mamaki, in ji masu ƙorafin da suka dawo kotun PRP sai alƙali Mujita Ba Abdulkadir yace musu naira 10,000 za su rinka biya duk wata, duk da cewa a baya kotun ta gamsu da kuɗi naira 5,000. To sai dai akwai buƙatar mahukunta a jihar nan su bi diddigin wannan magana, domin yanzu ga dai alƙali Mijin Tafana kotun PRP ya aike da wani matashi gidan yari. A cewar masu ƙorafin, wannan matashi ba shi ake ƙara ba, ya dai alƙawarin cewa zai rinka kawo kuɗin da ake bin na'ibi duk wata. Sai dai a wannan wata ya ba wa mijin yayarsa kuɗin, tunda dai ya ce sun fara jarrabawa. Kuma mijin yayar ta saya kai kuɗin kotun, kotun kuma ta bayyana damuwar ta kasancewar ba shi ne ya kawo kuɗin da kansa ba. Sai dai lokacin da alƙali Mijin ta baya tambaye shi ko menene dalilin da ya sanya bai kawo kuɗin da kansa ba, sai Abba Abdullahi ya shaida masa cewa ya je makaranta ne domin shirye-shiryen fara jarrabawa. A nan ne alƙali Mijin ta baya aike da shi gidan yari ya kusan kwanaki 5 kenan, kamar yadda dan uwansa ya bayyana wa filin inda ranka.
Ya zo same shi ya ce, to ranka daɗe ga kuɗi na kawo, amma ba a bani rasid ba, takarda ce fara na kawo, a bani rasid ɗin. Sakamakon wannan takarda kawai wai ya yi fushi, kawai sai ya riƙe yaro da kyar da roƙon Allah da masa magiya, sannan ya bani belin ɗaya daga cikin wannan biyu da ya riƙe. Ya ce ɗaya ba zai sake shi ba sai an kawo cikon kuɗi 41,000.
Mun tuntuɓi kakakin babbar kotun jiha Baba Jibe Ibrahim, wanda ya ce za su binciki maganar.
To a fi sabilillahi dai yanzu muke samun labarin, gaskiya yanda na san wannan alƙalin ba na tunanin haka za ta kasance a gunsa, amma dai ɗan adam ajizi ne, duk da haka za mu bincika mu ga menene actual ainihin abin da yake faruwa.
Baba Jibai Ibrahim kenan, kakakin babbar kotun jiha. To a wannan gaba za mu aje wannan labari, amma fa ba shi kenan ba, domin za mu ci gaba da bibiyar wannan magana har sai mun ga tunƙwal. Kuma akwai buƙatar babban jojin Kano da alƙalin alƙalai su binciki wannan magana, tunda shi wancan ɗalibi ba shi ake bi bashin ba. To yayin da waɗancan mutane suke kukan cewa alƙali Mijin Tafana kotun PRP ya yi masa hukuncin da bai gamsar da su ba, ita kuwa rundunar 'yan sandan Kano ta yi holan wasu matasa guda huɗu da suka haɗar da wani korarren ɗan sanda da ya taɓa kai matakin saja mai suna Sani Ɗan Juma da Nura Ahmad sai Abdullahi Ahmad da kuma Abubakar Uzairu da aka fi sani da Babayo, ana dai zargin su da laifin haɗa baki da aikata fashi da makami. A ranar 18 ga wannan wata na Maris da muke ciki, aka yi zargin cewa waɗannan matasa sun yi wa gidan mataimakin gwamnan jihar Jigawa tsinke, suka kuma sace masa wata mota ƙira BMW da aka yi ƙimar kuɗinta ya kai naira miliyan 11, sannan kuma suka kwashi kuɗi waɗanda har yanzu ba a kai ga tantance ko nawa ba ne. Kakakin rundunar 'yan sandan Kano SP Magaji Musa Madiya ya yi wa wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail cikakken bayani.
Mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ya umarci jami'an SAS da su yi maza su fara farautar waɗannan bayan Allah. Alhamdulillahi abokanan sirri sun bayyana mana cewar akwai wani korarren sajan ɗin ɗan sanda mai suna Sani Ɗan Juma wanda yake aiki a rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa, yake aiki a department na operation, wanda ya taɓa yin aikin gari a wannan gida na mataimakin gwamna. Shi ya haɗa baki da Nur Ahmad, Abdullahi Ahmad da Abubakar Uzairu wanda aka fi sani da Babayo. Alhamdulillahi dukkanin su mun kama su, kuma sun yi ikirari amsa laifukan su da kuma tabbatar da cewar da su aka je aka yi wannan mummunan aiki.
SC Magaji Musa Majiya kenan, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a nan Kano, wanda a yau gamayyar abokai da 'yan jarida abokan hulɗa suka shirya masa wata ƙasaitaccen liyafa da nufin taya shi murna da kuma Allah ya kama sakamakon likafarsa da ta yi gaba daga DSP zuwa SP. Manya-manyan manema labarai ne suka halarci liyafar, ciki kuwa da shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Kano, Comrade Abbas Ibrahim. An dai shirya wannan taro ne a haraba gidan Radio Freedom da ya samu halartar jigajigai daga shugabannin Freedom Radio da Dala FM. A jawabin sa, SP Magaji Musa Majiya ya bayyana farin cikinsa tare da fatan ci gaba da yauƙa ga dangantaka tsakanin 'yan sanda da 'yan jarida.
Duk abin da muke idan babu media babu wanda ya sani, ai hatta mu ba mu da wani da zamu kai kukanmu wanda ya wuce media kamar da sauran al'umma suke kawo, wanda bangaren ku muke jin kokin al'umma, muku kuma muke magancewa, haka kuma mu ji kokin abin da mutanen mu suka yi domin mu gyara, domin a ƙara inganta kyakkyawar mu'amala. Saboda haka ko dai wannan gada ce mai ƙarfi irin gadan nan da ake mata kankare ya fi miliyan 1,000,000, saboda haka insha Allah za mu ci gaba da hakan ku.
To SP Magaji Musa Majiya, mu ma a nan muna maka fatan Allah ya kama amin. Jama'a shirin inda ranka kuke saurara, daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Heh heh. Taiba Investment kenan kamfanin da ya fice wajen samar muku da high temperature solar water heater, solar charger controller, solar generators, pankokin kasa da na sama, haɗi da fitulun kan hanya tare da sauran kayayyakin hada solar duk akan farashi mai sauki. Kuyi maza-maza sun kare zaftare ragin kashi 25 akan duk ayyuka da kuma kayayyakin su domin taya ku murnar sabuwar shekara. Babban shagon suna nan a lamba A7 da A8 mai karami plaza opposite Mallam Katu Square number 31-32 Neja Street Kano. Ko kuma ku same su a 0703-328-1999 ko kuma 0703-86-31-61. Taiba Investment, muna marabalale da masu yadda da yi ko sari.
Alayhi salatu llahi thumma salamuhu idza mittu fil firdaus niltu maqila.
Kwamitin shirya karatuttuka na zawiyar Shek Mai Hula radiyallahu anhu na farin cikin gayyatar al'ummar musulmi zuwa wajen karatun maulidin maulanmu Shaykhul Islam Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu wanda za a yi insha Allah a ranar Alhamis 5 ga watan Rajab hijira ta 1439 wanda ya daidai da 22 ga watan Maris shekara ta 2018 inda da farko za a fara da zikiri da karfe 10 na safe zuwa karfe 1 na rana, sai kuma lakta karfe 2 na rana zuwa 6 na yamma, diwani karfe 9 na dare zuwa karfe 7 na safe. Za a gabatar da maulidin a zawiyar Shehu Mai Hula dake unguwar Diso a birnin Kano karkashin jagorancin Khalifa Sani Shehu Mai Hula. Sadarwa daga injiniya Ali Sani Shehu Mai Hula. Allah ya bada ikon halarta. Amin summa amin.
Jama'a tawajudana haibatan wa jalala.
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi, to ga dama ta samu. Albarka English Lesson makaranta ce ta musamman da muka samar domin koyar da darasin turanci. Tuna muka tare da muku ƙwararrun malamai da suka nakalci lugar koyarwa a Albarka English Lesson. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da dare daga karfe 6:30 na yamma zuwa 8:30 na dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata. Bugu da ƙari mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai 20 cif da kuma wasu ajujuwan na musamman ga waɗanda ba su iya karatu ba balanta na rubutu. Muna da tsagaguran malamai a fannin koyar da darasin grammar, oral English da ma conversational English. Za ku iya samu domin yankar naku fom ɗin a Martala Suya da ke kan titin Kabuga ko a Manir Store sabon titi daure da gidan ƙanƙara ko a Zango Store da ke ƙofar mata ko kuma a Hawau Store da ke kan titin Rijiyar Lemo. Za ku iya samu mu kai tsaye a adireshin makarantar da ke Sheikh Kamis College of Qur'ani bayan asibitin Kabuga ko kuma a lambobin wayoyin mu kamar haka 0803-02-6145 ko kuma 0803-11-6662.
A koda yaushe burin shugaba na gari ya ga ya tallafa wa matasa, a don haka ne ake sanar da dukkan tsofaffin ɗaliban da aka horar a cibiyar matasa ta Sani Abacha, wato Sani Abacha Youth Center, daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2018 da muke ciki, musamman waɗanda suka kafa wurin sana'o'in da aka koyar da su. To maza su hanzarta su taho da shaidar karatunsu, wato certificate, domin karɓar fom ɗin samun tallafi na rancen kuɗaɗe waɗanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi tanadi domin ta bawa matasan don su dogara da kansu. Wannan fom ɗin kyauta ne kuma ba a yarda wani ko wasu su karɓi ko kobobo daga hannun waɗannan matasa da sunan wannan shirin wanda za a fara raba fom ɗin a ranar Alhamis 22 ga watan Maris 2018 da misalin karfe 10 na safe a cibiyar matasa ta Sani Abacha da ke kan titin Madobi. Don neman ƙarin bayani a kira lambar waya 0803-341-01. Sanarwa daga Yahaya Sha'ibu Ungwaggo, jami'in hulɗa da jama'a na cibiyar ta Sani Abacha.
Madalla. Can kuwa daga babbar kotun tarayya mai zaman tagirge da titin Court Road ƙarƙashin jagorancin Justice Jude Dagat, wasu mutane uku aka gurfana bisa zargin aikata laifin garkuwa da mutane. Mutane ukun sun haɗar da Umar Salisu da Abba Tijjani da kuma Alhassan Jamilu. Tun da fara an zargi waɗannan mutane uku da haɗa kai tare da yin garkuwa da wani ƙanƙanin yaro mai shekaru uku kacal a duniya a ranar 2 ga watan Disambar bara a yankin ƙofar Waikare kenan Kano. Laifin da ya saba da sashe na 7 da kuma sashe na 15 da kundin dokar da ta haramta ta'addanci ta shekarar 2003. A zaman kotun na yau lauya mai kariya bai samu halatta ba. Daga nan ne mai shari'a Jude Dagat ya ɗage zaman shari'a har zuwa ranar 28 ga wannan wata na Maris da muke ciki domin karanta musu abin da ake zargin su da aikatawa, kamar yadda wakilin Bashir Muhammad Inuwa ya rawaito. To ita kuwa kotun shari'ar musulunci da ke post office ta ci gaba da zama dangane da shari'an nan da ake tsakanin Abubakar Ali da Alhaji Usain Baba AU. Shari'an dai wadda ake yin ta dangane da batun saba yarjejeniyar cinikin wata gona a garin Rangaza. A zaman kotun lauyan wanda aka yi kara bai halarci zaman ba, shi kuma lauya mai kara ya buƙaci mai shari'a Bashir Muhammad Durum ya bashi damar gabatar da shaidunsa. Amma mai shari'a ya ce sai dai idan lauyan wanda aka yi kara ya bayyana gaban kotun. Daga nan ne kotun ta ɗage zaman shari'a har zuwa ranar 26 ga watan Maris ɗin nan da muke ciki domin ci gaba da shari'ar. Allah ya kyauta. Biyo bayan billar wasu rahotanni musamman ma a shafukan zumunta da ke nuni da cewa sana'an nan ta a caɓa na dab da dawowa a nan Kano tun bayan soke ta da hukumomi suka yi a baya. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano ta musanta waɗannan rahotanni tana mai cewa ƙage kurum aka yi babu ƙanshin gaskiya a ciki. Kamar yadda kwamishinan ayyuka sufuri da gidaje injiniya Aminu Ali Wudul ya shaida wa filin Inda Ranka.
Gwamnatin jihar Kano ba ta da wani shiri ko tanadi ko tsari na dawo da wato ainihin baburan a caɓa a faɗin birni da kewaye. Haka nan dokar da aka ba ko kuma dokar da ta tsaye da wato zirga-zirgar yan a caɓa birnin Kano da kewaye tana nan ba canji kamar yadda aka zanta. Wannan labari da aka ji ya fita a wata kawai wato an samu rashin fahimta ne ko kuma ku fassara wato daga wata kauri da labari. Wannan magana ba haka take ba, ba gaskiya ba ce.
Injiniya Aminu Ali Wudul kenan, kwamishinan ayyuka sufuri da gidaje na jihar Kano. Da fatan jama'a za a kauce wa yaɗa jita-jita har ma da labaran ƙanzon kurege. Allah ya kyauta. A nan kuma mai dokar bacci ne ya buge da yangyaɗi bayan da dakarun hukumar hana sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA suka samu nasarar damƙe wasu jami'ai da ake zargi da cewa ɗan sanda ne da soja da ake zargi da safarar tabar wiwi. Kamar yadda za ku ji cigaban labarin daga bakin Asma'u Muhammad Sani.
Kwamandan hukumar na jihar Kogi Idris Bello ya bayyana wa manema labarai cewa an kama wannan inspekta ne da horarren soja a yankin Kurosha da ke babban birnin jihar Kogin. Ya ce an kama shi ne dauke da buhuhuna guda 77 na wiwi wanda ya sanya a cikin wata motar 'yan sanda. Ya kara da cewa inspektan na kan hanyarsa na kai tabar wiwi jihar Edo. A wannan lokacin ne ya shiga hannu tare da wanda suka hada baki su biyu. Kwamandan hukumar hana safarin miyagun kwayoyin ta NDLEA reshen jihar Kogin Idris Bello ya ce da zarar sun kammala bincike za su miƙa wannan inspekta da korarren soja da kuma mutane 12 gaban alkali.
To Asma'u, an ce abin da ka shuka shi zaka girba. Ga kuma Shamsu Dawo Abdullahi da sakonnin rayuwarku kamar yadda aka saba.
Abdullahi FCE, ku farko dai idan na shigo ɗaki zan kwanta na kan buɗe kofa na buɗe taga kuma na yaye labule sannan kuma ina yin wanka a kusan kowane lokaci wato ina watsa ruwan sanyi a jiki.
Sunana yaro mai gidan mutum sannan inda akwai daman kayan da nake sawa da zafi sannan gurin kwanciya ta ina kokarin ga ko ina na buɗe shi sannan ina kokarin wajen kauracewa to in ga sauro cikin da nake nayi kokarin kautar da shi.
Sunana Sharfuddin Abdullahi, ina sa gidan sauro a ɗaki na sannan kuma ina buɗe window ina buɗe kofa domin in samu iska wanda zan samu ne bacci ba tare da gumi ya daman.
Ra'ayinku ne ba ra'ayin Freedom Radio ba.
A gaida Shamsuddin. A bangaren mu na neman taimako iyayen wani kankanin yaro mai suna Ubaliyar Salihu mai shekaru 12 kacal a duniya na neman agajin naira 84,000 domin a yi masa aikin wankin koda a asibitin Muhammad Abdullahi Wasai da aka fi sani da asibitin Nasarawa. Yanzu haka dai iyayen wannan yaro sun ce ba su da halin waɗannan kuɗaɗe. Gashi kuma ya galabaita cikin siya kumbura sintim, duk wanda ya ganshi sai ya tausaya masa halin da yake ciki. Da fatan bayan Allah za ku taimaka wannan yaro Ubaliyar Salihu da naira 84,000 domin aikin wankin koda. Sai wata dattijuwa mai suna Zainab Ali da take neman taimakon naira 11,500 domin dai ta sai gilashi kamar yadda asibitin Makka ya rubuto mata sakamakon lalurar gani da take fama da ita, kuma ta ce ba ta da halin waɗannan kuɗaɗe naira 11,500 a don haka nema ta miƙo ƙoƙon baratta ko ta samu dacewa da taimakon bayan Allah. Sai wata mai suna Khadija Jafar da take neman taimakon naira 143,000 domin ta biya a yanke mata ƙafarta a asibitin ƙashi na Dala sakamakon lalurar da take fama da ita. Da fatan bayan Allah za ku tallafa. Sai iyayen wata jaririya mai wata 7 kacal a duniya mai suna Maryam Hassan da suke neman taimakon naira 150,000 kamar yadda asibitin Murtala ya rubuto domin a zuke mata wani ruwa da ya taru a kanta. Ga kuma wani ƙari da ya fito a bayanta. Fata dai bayan Allah za ku taimaka. Sai kuma ɓangaren mu na neman taimakon kuɗin registration. Wani ɗalibi mai suna Muhammad Isyaku Abdullahi na neman taimakon naira 23,000 domin ya biya kuɗin registration a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Wudul a nan Kano. Haka zalika Usman Isyaku Abdullahi shi ma dai daga wannan jami'a ta Wudul neman taimakon naira 20,000 yake domin dai biyan kuɗin registration, sai jami'ar Yusuf Mai Tamasile da lawan Ibrahim Usman yake neman taimakon naira 26,000 dan dai ya biya kuɗin registration. Da fatan bayan Allah za ku tallafa kamar yadda kuka saba. Allah ya saka da alkhairi, amin. Anan kuma filin inda ranka, na gayyatar matan nan mai fama da lalurar lakka idan ta ji sai ta garzo filin inda ranka, da kuma tuntuɓi jagoran shirin Ado Sa'idu Warawa. Ta baiwar Allah ce ta kawo mata tallafin kayan masarufi har ma da kuɗi naira 2,000. Allah ya saka da alkhairi, ya saki ɗauka a gidan aljanna mu. Ya kuma mai fama da wannan lalura, Allah ya kawo sauƙi, amin. Mallakar katin ɗan ƙasa wajibi ne ga kowane ɗan ƙasa, yi ƙoƙari ka mallaki naka.
Kaniya Aminu Aliyu na gando jamuna gaishe kar zuma da farsaki mai gando jamuna bayan.
Gabadai Kajimal Islam Ganduje gandun aiki. Ina za ka aiki? Daga ina kake aiki? Kai kadai ne shugaba daya da ya zarra wajen karasa ayyukan da ka gada, tare da samar da karin wasu aikace-aikace da suka hadar da gadar kasa da ke kudar Madobi da Rabu Kabo Barak da ke Kano ta tsakiya, ga gyaran hanyoyi da suka hadar da Karfi da Bunkure da Rano da Kibiya da Garko da Sima da kuma Albasu mai nisan kilomita 125 da ke Kano ta Kudu, sai hanyoyin Janguza da Kago da Gwarzo da Karaye da Kwanazira da Ganduje da Tattarawa Jalli da ke Kano ta Arewa, da kuma cibiyar sana'o'in Dogaro da kai na zamani da ke horar da sana'o'i 18. Jinjina ta musamman ga kwamishinan ayyuka injiniya Aminu Aliyu Wudil, wanda ake kwararo ayyukan Roman Demokradiyya karkashin ma'aikatarsa. Wannan sako ne daga ɗaruruwan matasan yankin kananan hukumomin Wudil da Garko karkashin jagorancin baban gida Yafsi Garko.
Sai ma ranar 24 ga watan 3 shekara ta 2018, fadar Rano ta Ila Autambawo za ta yi cikar kwari ta Tumbatsa,
da mashahuran manyan baki za su halarci Rano domin shaida nadin sarautar da mai girma sarkin Rano zai yi wa Right Honorable Kabir Alhassan Rurin tirakin Rano.
Za a yi nadin ne a fadar sarkin Rano ranar 24 ga watan 3 shekara ta 2018 da karfe 11 na safe.
Manyan baki sun hada da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mataimakinsa Professor Hafiz Abubakar, shugaban majalisar dokokin jihar Kano Right Honorable Yusuf Abdullahi Atta,
da ministan cikin gida Ibrahim Bello Dambazau, da SA Kau Sumaila, da shugaban jam'iyyar APC na jihar Injiniya Bashir Haya Karaye, da dattijan jam'iyyar APC Alhaji Nasiru Ali Kokoki,
kwamishinoni, shugabannin kananan hukumomi, 'yan siyasa, 'yan kasuwa manya da kanana da ke fadin jihar nan,
zuwa shaida nadin tarakin ranan Right Honorable Kabir Alhassan Rum, wanda mai girma sarkin Rano Alhaji Dr. Tafida Abubakar Ila zai yi masa.
Wannan sako ne daga shugaban rukunin kamfanonin AA Rano Nigeria Limited Alhaji Awwal Abdullahi AA Rano.
Kele Azad mai madarar shanu. Kele Azad mai madarar shanu. Kele Azad mai madarar shanu ba a canza wuta. Kar dadi tafi sun shiga da salon gardi. Kala anzar launi launi ce karamin mutubi ga mai fadi. Ita ce madara kuma ta tsata ga sauki ba a yawai kudi. Ga ke na jiki ga sanye rai ita ke yi wa jama'a yana. Kela anzet ta wuce zan sama ita ce zakar hannu gwaji a bana.
Kela anzet mai madarar shanu ma a can ba wajuna.
Madarar shanu mai ratsa jiki ta tatta ba gariya ne ba.
Kela anzet mai madarar shanu,
wannan madara ita ce madara tsarin ta ba a yi na banza ba. Gadon madarar bai canza ba, ba a rage awo ko garde ba. Kela anzar ta kafa tarihi ita ce ta daya ba ta biyu ba.
Kela anzar mai madarar shanu ma a can ba wajuna.
Kela anzar
ta gani kuma ma.
Kela anzar
kun yi halin girma.
Kela anzar sai ku siya kuma dan lalai.
Ga wata muhimmiyar sanarwa waɗanda suke da sha'awar koyon Turanci. Shahararriyar makarantar nan mai suna Yelwa English Center ta fara ɗiban sabbin ɗalibai kamar masu koyon rubutu da karatu da waɗanda suke fahimtar Turanci amma ba sa iya mayarwa har zuwa waɗanda suke son ƙwarewa a Turanci. Mun tayar muku ƙwararrun malamai, za a iya samun form da rijista a wurare kamar haka: Nasiru Store da ke kallon asibitin ƙashi na Gwammaja, Danfodio Islamic Chemist Furnatun Tudun Bojuwa, kantin Samanin Fatu da ke kallon kantin Kwari da na kan titin Zaria, kantin Ɗanjinmai da ke kasuwar Dubai Jakara. Za a yi kiran waɗanda lambobi domin ƙarin bayani: 081-63-0454 da 081-71-3339 don neman ƙarin bayani.
Duka-duka nan za mu ja labulan shirin Inda Ranka na wannan lokaci, a madadin jagora Ado Sa'idu Warawa, sai dukkanin abokan aiki Nasiru Salisu Zango, Yusuf Ala Abdullah da Amin Abdu Baka Noma, sai kuma Suleiman Musa Abdullahi wanda ya sarrafa mana na'ura. Ni da na gabatar Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ke cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.